إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da arzikin hallara wannan majalisin mai albarka da muke karatu a cikin littafin Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fi Din, littafi wallafar Sheikh Al-Allama Abdulrahman Ibn Nasir Al-Sa'di alayhi rahmatullah. Littafin da muke karanta shi a wannan masallaci na Juma'a na tunawa da malaminmu na sunna Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa da rahama. Masallacin da yake nan unguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare, karamar hukumar Katabun, jihar Bauchi, Najeriya. Yau muna yammaci na 16 ga watan Juma'ar Ula 1447 Hijiriya, wanda kuma ya zo daidai da 7 ga watan 11 2025 Miladiyya. Cikin yardar Allah Maɗaukakin Sarki, za mu ɗora a cikin kitabun nikah, kuma ko kitabun talak, muna magana a kan idda. Mun fara karatu a kan istibra'i a zaman da ya gabata, sai lokaci ya ƙare mana. Abinda malam ya ce, wa ammal istibra'u wa huwa tarabbusul amati التي كان سيدها يطؤها فلا يطؤها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر أو وطء حمله أو وطء حملها إن كانت حاملة. ما لقيتي أما استبرائي أبند أكين في الاستبرائي وهو تربص الأمة شين زمن بيوا زمن جرا التي كان سيدها يطوها وتتكسن شيء مجدا تينا سادوا ديتا فلا يطوها بعده زوج أو سيد أبايا مجدا تينا سادوا ديتا تمجي بدي سادوا ديتا بايا سبا أو سيد هواني مجدا hatta tahiba haidatan wahidatan har sai ta yi haila jini daya. Wa in lam takum min zawati alhayd, idan kuma ba ta cikin masu jinin haila, tastabri'u bi shahrin, sai ta yi istibra'i da wata daya. Aw waqi hamliha, ko kuma ta yi istibra'i da sauke cikinta, in kanat hamilan, in ta kasance mai ciki. Istibra'i shine jiran mace ta yi jira na wankin mahaifa a bayan namiji ya sadu da ita, domin samun tabbacin ba ta ɗauke da ciki. Asali istibra'i ya biyo bayan idda, saboda suna kamantacceniya, kowannensu wani zamani na wucin gadi, don raba tsakanin mazaje guda biyu ma'abotan saduwa wanda mace za ta yi. To mun yi na idda wanda shi yake da alaka da aure, ingantaccen aure. Shi kuma istibra'i yana da alaka ne da duk wata saduwa da aka yi da mace wacce ba ta hanyar ingantaccen aure ba. Galibi karatun istibra'i ana yin sa akan baiwa, saboda shi ne misali ta iya cewa na farko wanda hukuncin istibra'i ya sauka a kansa. A ghazwatu bani al-Muttalib ko al-Muraysiya, bayan an samu fursunonin yaki, an tattara mata, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rabiyar ganima daga ciki hadda fursunonin yaki. Cikin fursunonin yaki akwai mata, matan nan kala-kala ne. Idan yaki ya ƙare, an tattara mata bisa tsarin shari'ar musulunci da dokar cin nasara a yaki. Idan an tattara mata, ta iya yiwuwa cikin matan nan akwai yarinya ƙarama wacce ba taɓa saduwa da ita ba, ta yiwu akwai baliga budurwa ba taɓa saduwa da ita ba, ta yiwu akwai matar wani da sauransu. Duka idan an tattaro, idan an zo wajen rabawa, to dole a yi la'akari da wacce ake saduwa da ita. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada ka'ida wa sahabbansa, yace kada a sadu da mai ciki har sai ta haihu. Idan mai ciki ta faɗo daga a cikin rabonka, to kar ka taɓa ta har sai ta haihu. Sannan wacce ba ta da ciki, kar a taɓa ta sai ta yi jini. Abin nufi a nan shi ne, don akwai abin da in baka fahimce shi ba, ƙarshe sai ƙwaƙwalwarka ta kasa ɗaukan al'amarin. Idan aka yi yaƙi, aka kama fursunonin yaƙi ciki har da mata, to duk lokacin da aka ci nasara a kan kafirai a yaƙi, aka kwashi ganima da dukiyarsu da ‘ya’yansu da matansu, musulunci idan ya tattara sun zama mallakin musulunci. Don haka auren da ke tsakanin matan da mazajensu kafirai ya tsinci. A fahimci wannan domin ƙwaƙwalwa ta ɗauki karatu. Auren ya tsinci da shigowarsu hannun musulmai a matsayin fursunonin yaƙi. To wancan auren da take da shi da wancan kafiri da aka kashe ko aka fatattace shi, auren ya tsinci. Dokar musulunci ta tsinka shi, yanzu ta zama bata da aure. To amma kuma mai yiwuwa jiya ko shekaran jiya, almuhim tunda tana da miji ana saduwa da ita. So yanzu ya rage da aka raba su, aka rarraba su, wacce ta shigo hannunka sai ka ga tana da ciki, dokar ka taɓa ta. Sannan wani abu da za ku fahimta shi ne, a musulunci duk lokacin da aka yi rabon fursunonin yaƙi, mace ta faɗo a cikin rabonka a matsayin baiwa, a matsayin fursunar yaƙi, to ya halatta ka sadu da ita. Ko da matanka huɗu, ya halatta ka yi sadaka da ita a matsayin baiwa ta sadaka ba a matsayin mata. Kuma ya halatta ka ‘yanta ta ka aure ta. Ya halatta. To ya halatta ka shiga ɗaki da ita tana nan a baiwarta, kuma ya halatta ka ‘yanta ta ka aure ta, ta shiga cikin jeren giyar matanka, nan kuma idan matanka ba su kai huɗu ba. Na'am. Abin ya zo a kwaye. So idan ka zaɓi ta zauna a baiwa, za ka shiga ɗaki da ita a haka tana baiwa, to ko matanka huɗu za ka shiga ɗaki da ita. Ita ba mata ba ce balle ta zama ta biyar. Amma idan ka zaɓi ka ‘yanta ta sai ka aure ta, to nan kuma wannan dokar tana nan ta adadin matanka. An fahimta? To yanzu mun fahimci cewa da an kama ta a matsayin ribatacciya ta yaƙi, aurenta ya katse da wancan. Sannan mun fahimci cewa duk wacce ta shiga cikin rabonsa, ya halatta ya sadu da ita a matsayin baiwa. Kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki a cikin Ƙur'ani mai girma yana cewa cikin suratul mu'minun, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. mummunai su ne waɗanda suke kiyaye farjojinsu, suka tsare farjojinsu, ba sa sanya farjinsu na biyan bukata ta sha'awa, illa ala azwajihim, sai dai a farjojin matayensu na aure, aw ma malakat aymanuhum, ko kuma bayansu da hannun dama ya mallaka. Kaga kenan an halatta maka saduwa da baiwarka wacce ka samu a yaƙi, ko kuma wacce ka saya da kuɗinka, ko ka gada, ko kuma aka yi maka kyautarta. To ƙa'idar ita ce, idan daga cikin kasonka mai ciki ta faɗo, to wannan halacci na saduwar an dakatar da kai na wucin gadi, sai ta haifi wannan ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, duk wanda cikinku ya imani da Allah da ranar lahira, to kada ya shayar da ruwansa akan ruwan dan uwansa, ko akan ruwan waninsa. Kada ya shayar da ruwansa akan ruwan waninsa. To idan mai ciki ce, ba za ka sadu da ita ba sai ta haife wannan ciki. Idan kuma ba mai ciki ba ce ba, ya rage, ko dai ana saduwa da ita ko ba a saduwa da ita. In ba a saduwa da ita, budurwa ce, ko kuma bazawara ce da daddiyar bazawara, aka tabbatar da haka, to wannan kai tsaye za ka shiga ɗaki da ita, babu istibra'i a kanta. Idan kuma ana shiga ɗaki da ita, to kuma ba ta da ciki, to za ka saurara mata har sai ta yi jini ɗaya. Shi ne faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, la tuqau hamilun hatta tada'a wa la ghayru hamilin hatta tahidha haidatan, ba a saduwa da mai ciki har sai ta haihu, haka ba a saduwa da wacce ba ta da ciki har sai ta yi jini ɗaya. Da wannan shi yake rinjayar da, yake tabbatar da ingancin cewa mai istibra'i abinda ake bukata na wajibi dangane da hukuncinta na wankin mahaifa, ta samu jini ɗaya. Idan kuma tana cikin ma'abota, wato rashin jini, ba ta jini saboda ita yarinya ce kuma ana saduwa da ita a can, ko kuma ba ta jini saboda ta girma ta wuce yin jini kuma ana saduwa da ita, ko kuma ba ta yin jini saboda ita haka Allah ya yi ta, mun yi karatu akan waɗannan a baya. Wacce ta shiga cikin rukunin masu idda da wata, ita kuma in ta fito a istibra'i, wata ɗaya za ta. To wannan hukuncin dangane da baiwa ke. To shi ne kuma hukuncin shi ake ɗorawa a kan duk wata mace wacce namiji ya sadu da ita ba ta hanyar ingantaccen aure da muka karatu a baya na idda ba. Ko dai baiwa ce ta wani, yana shiga ɗaki da ita, yanzu sai ya sayarta. To wanda ya sayarta ba zai shiga ɗaki da ita ba, sai ta yi, wato sai ta yi jini, sai ta yi haila, ko ya kyautatta, alhalin yana shiga ɗaki da ita. To wanda aka bashi ba zai sadu da ita ba sai in ta yi haila. Ko kuma mace ce wacce ta yi aure amma auren ba ingantaccen aure ba, aure ne babu alwali aka yi shi, ko kuma aka yi auren shighari aka ɓata shi, ko akwai auren mutu'a aka ɓata shi, ko aka aure ta mata ta biyar aka ɓata shi, ko duk wani aure wanda bai yi ba a shari'a bai inganta ba, to ba za ta koma zuwa ga wani mijin ba, kai koda wannan mijin shi wanda aurensa na farko bai inganta ba, to ba za ta koma masa ba, ko ta koma waninsa sai an raba tsakani da jini ɗaya, shi ake to istibra'i. Wannan a fasahi kenan, auren da ya zama ɓataccen aure. Ko kuma matar da aka sadu da ita ta hanyar kuskure da shubha, kuskure da shubha. Matar da aka sadu da ita ana tsammanin, mutum ya sadu da ita ana tsammanin matarsa ce, yana tsammanin matarsa ce, sai ya sadu da ita, sai bayan ya sadu da ita sai ta bayyana cewa ba matarsa ba ce ba, wannan ana ce masa takun shubha. To irin wannan ma wani ba zai sadu da ita ba, ma'ana ba za a yi aurenta ba sai ta yi istibra'i, saboda wannan saduwa da aka samu ta kuskure. Ko kuma matar da aka sadu da ita ta hanyar fin ƙarfi, wanda ake cewa fiyaɗai, da ake cewa fiyaɗai, to matar da aka sadu da ita ta hanyar rep da ƙarfi da tsiya-tsiya, to ita ma ba za wanda yake da halattacciyar saduwa da ita, ina nufin ko da matar aure ce, sai aka yi mata ta'addanci, aka yi mata ta'annati, aka ci zarafinta ta hanyar saduwa da ita, to mijinta ba zai taɓa ta ba sai ta yi istibra'i. In budurwa ce ko bazawara, ba za ta yi aure ba sai ta yi istibra'i. Irin waɗanda la samahallah, Allah ya kiyaye, Allah ya tsare, waɗanda ake cin zarafin matayensu irin garuruwan da Allah ya jarrabe su da fitina da rashin zaman lafiya, ko a gidaje ko a jeji ko a ko'ina ne ake cin zarafin matayensu, to irin wannan matuƙar ya tabbata an keta mutuncin wannan mata ta hanyar saduwa da ita, to babu hali mijinta ya koma saduwa da ita sai ta yi wato jini ɗaya. A nan kan ma ya kamata mu ƙara da sai an yi gwaji, saboda ɗan iska ne. Ko kuma matar da ta yi yawon banza, matar da ta yi yawon banza kamar karuwa, ta tuba za ta yi aure, to ba hali ta yi aure sai ta yi haila jini ɗaya, sai ta raba waccan saduwar ta karuwanci da wannan saduwar ta aure, da wannan saduwar ta aure sai an raba tsakani. To dai dukka a taƙaice, musulunci bai ba da dama ba mace ɗaya ta sadu da namiji biyu a cikin tsarki ɗaya, wannan tumasanci ne, karnukanci ne. Mace ta sadu da namiji biyu a cikin tsarki ɗaya haramun ne, don haka duk macen da ta san cewa namiji ya taɓa ta, ko da ko taɓawa ce ta haram, to ta rage wa kanta azaba da masifa, ta jira ta yi jini kafin wani namijin ya taɓa ta na halal. To kaga a yadda za ka samu labarin lalacewar wasu wuraren, sai ka rinka jin ƙorafi da complain cewa yara mata sukan yi bye-bye da samarinsu in an kusa aure ta hanyar saduwa. An sa mata ranar aure, aurenta ya zo, saura sati ɗaya ko saura kwana uku ko saura kwana kaza, shikenan sai ta yarda da wani siban kwana, kuma a je a ɗaura mata aure a kan wannan jagwal ɗin, a ɗauke ta kuma a kai ta, mijinta na halal ya sadu da ita a kan wannan ƙazanta, da ciki ma ko ba ciki Allahu a'lam. Kuma lura da irin cases ɗin da suke zuwa wuraren masu fatawa da masu hukunci, nan ma za ka ga da yawa akan zo da rigimar aure a kan ciki, wanda duk wannan rashin istibra'i ne. Kuma cikin galibin rigimar za ka samu ba wai ciki ne na auren baya ba, ciki ne na kwararo, sai kuma a rufa, ko dai ita ma ba ta sani ba,
ko kuma ta sani amma waliyanta ba su sani ba, ko kuma waliyan ma sun sani an hada baki aka ce a rufa wa juna asiri a daura aure, duk yana faruwa. Sai a daura auren a haka, sai a dauka sai a kai, sai an zo lissafi na ciki, ko an je asibiti an yi scanning, sai kuma lissafi ya canza sai rigima ta tashi. Nan cin amana ce Allah madaukakin sarki ya danka amanar mahaifa a hannun mata, kuma zai tambaye ku akan wannan amana da ya danka a hannunku. Allah ka sa mu cika da imani. Don haka idan mace tana da Ubangida ita baiwa ce, kuma Ubangidan yana saduwa da ita, fala ya tsawaha ba'dahu zawjun aw sayyidu, a bayansa wani miji ko wani Ubangida da za ta koma hannunsa ba zai sadu da ita ba, hatta ta hidha hudatan wahidatan, har sai ta yi haila jini daya. Wa illam takun min zawati alhayd, idan kuma ba ta daga cikin masu yin jini saboda dalilai da muka karanta a baya, tastabdi'u bi shahrin, sai ta yi istibra'i da wata daya, sai ta shiga cikin mataye wanda suke idda da wata uku, ita kuma sai ta yi da wata daya madadin jini daya. A wadin hamliha, ko kuma ta yi idda da sauke cikinta, in kanat hamilan, idan mai ciki ce. Kun ga kenan shi ciki kowace irin mata da shi take kare zamanta na jira, idan mai takaba ce, idan akwai ciki zuwa sauke ciki, idan mai idda ce da ciki zuwa sauke ciki, mai istibra'i da ciki zuwa sauke ciki kafin a yi aure. Wannan shi ake cewa istibra'i. Kuma ga matayen nan da suke istibra'i kamar yadda na ba da misalinsu. Wannan kuma shi ne ƙarshen wannan babi. Sai wani sabon babi, babun nafaqati lizawjati wal aqaribi wal mamaliki wal hadanati. Wannan babi ne da zai yi bayanin hukunce-hukuncen annafaqat, ciyarwa. Annafaqat lizawjati, ciyarwa na matan aure. Wal aqaribi, ciyarwa na ƴan uwa kamar iyaye. Wal mamaliki, ciyarwa na bayi da Allah ya danka wato ɗawainiyarsu a hannunka. Wal hadanati, da kuma babin zai yi magana akan hukunce-hukuncen reno. Duk haka malam ya kwatsa mana su. Galibi malaman fiqhu ba su cika hada annafaqat da kuma habana ba, suka ware annafaqat daban, su yi magana akan alhabana daban. Amma malam ya hada su gaba daya saboda kamantacceniya da suke da shi. Annafaqat malaman fiqhu sukan ware shi daga aure saboda waɗansu da suke shiga cikin babin wanda ba aure ne sanadin haƙƙinsu na ciyarwa. In ana maganar ciyarwa a babin aure, to ana maganar ciyarwa ne na miji akan na mata akan mijinta. Amma malamin hukumin suka ware babi, suka ce wannan babin hukunce-hukuncen ciyarwa ne, ba a cikin aure ba. To akwai waɗanda suke da haƙƙin a ciyar da su wanda ba mata ba, ƙarƙashin wannan babin sukan ambaci haƙƙin ciyar da iyaye da ƴan uwa, sukan ambaci haƙƙin bayi da suke da shi na ciyar da su, kai har sukan ambaci haƙƙin dabbobi da suke da shi na ciyar da su. To kaga babin ya fita daga babin aure, tunda ake maganar iyaye, tunda aure iyayensa, tunda ake bayanin dabbobi ana auren dabba ne, to yanzu ana magana ne akan haƙƙi na ciyarwa. Su waye suke da haƙƙi a kanka na ka ba su abinci? Ala tilas haƙƙi, an gane? Alal insani malan yace wajibi ne akan mutum. Yana da kyau mu fahimci wannan babin da kyau. Wajibi ne akan mutum shine ala da malan yace, kamar yace yajibu ne. Wajibi ne akan mutum nafaqatu zawjatihi, ciyar da matarsa, wa kiswatuha, hakan nan tufatar da ita, wajibi ne a kansa, wa maskanuha, hakan nan wajen zamanta, wajibi ne a kansa, bil ma'arufi, wato bisa al'ada, shake nufi da ma'arufa, bil ma'aruf, bisa al'ada. Idan mutum bai gazawa al'ada ba, to bai yi zalunci ba. Bi hasabi halin zawj, sannan kuma gwargwadon halin mijin, bisa al'ada gwargwadon halin mijin. Bi kaulihi ta'ala, saboda fadin Allah madaukakin sarki, li yunfiqu sa'atin min sa'ati, wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha, yaj'alu Allah ba'da usrin yusra. Ubangiji ta'ala yace li yunfiqu sa'atin min sa'ati, ma abocin wadata ya ciyar daga wadatarsa. Wa man qudira alayhi rizquhu, wanda kuma aka kuntata masa arzikinsa, wato wanda abun hannunsa ya zama a takaice, akwai karanci na samu tattare da shi, falyunfiq mimma atahu Allah, to sai ya ciyar daga abinda gwargwadon abinda Allah ya bashi. La yukallifu Allah nafsan illa ma ataha, Allah baya dora wa rai nauyin bayarwa sai gwargwadon abinda ya bashi. Kaka yanzu anan haƙƙin mata akan mijinta, ya ciyar da ita, ya tufatar da ita, ya kuma ba ta wurin zama bisa yadda al'ada su ta hukunta, bisa yadda al'ada su ta hukunta. Don haka yanayin abincin, abincin garinku, yanayin gurin zama, wurin zama irin na garinku, yanayin tufafi, tufafi irin na garinku, lokacin ciyarwa irin na garinku, lokacin tufafi irin na garinku. In mutum ya takaita akan haka, to bai zalunci, bai zalunci matarsa ba. An gane ko? Wa in kana a mazhabar Malikiya, Allah madaukakin sarki ya musu rahama, suna ganin cewa ciyarwa da tufatarwa da gurin zama na mace yana da alaƙa ne da matsayinta. In ka je ka rungumo ƴar manya, ba wani al'ada, al'adarta ƙwarai. Haka idan ka je ka ɗauko ƴar masu kuɗi, ko ka ɗauko ƴar manya-manyan sarakuna, ƙananan ma kuma ba baya ba fa, ko ka je ka ɗauko ƴar shugabanni wanda ta saba cin irin abincin da ba shi ake ci a garin ku, ta saba kwana a ɗakin da ba irin sa bane a garin ku, ta saba daura zanin da ba irin sa matan garin ku suke daurawa ba, to ka kira ruwa. A Malikiya suka ce, to fa kamar kumbo kamar kayanta. Haka yanzu zaka bata abinci irin wanda ta saba da ita, ba irin wanda kai ka saba da shi ba. Wannan suna ganin shi ne adalci. Kuma a babi na kismatu az-zawjat, a babi na kisma, kismatul mabit, na rabon kwana, a wannan babin har ma suna ganin cewa don wannan ƴar garin nan ka mata irin na garin nan, waccar ƴar garin can ka mata irin nagarin can, ba kai zalunci ba. Ba a wajabta maka ka daidaita tsakanin matanka bayan sun bambanta a urfi da al'ada na rayuwa ba dan kowace ka ajiye ta akan urfinta da al'adarta to wannan baka saba wa adalci ba domin adalci shine ya ajiye abu a gurbin sa wannan ka ajiye ta a gurbin ta wannan ka ajiye ta a gurbin ta dan haka an ajiye kowane abu a gurbin sa wannan ba shine zalunci ba adalci kenan idan wannan ka daga ta zuwa martabar waccar to ka kyautata mata amma in ka batta a yadda take ka mata adalci to wannan batun kuma na dan karfi fa zaka dauko yar mutane ka zo ta kana lugugwita ta da awara alhalin bata sani ba sai a garin ku bata san ma wannan sai a garin ku to tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan duka wani mai wa'azin barkwanci yace duk wanda ya ga matarsa ya san yayi daidai wannan zancen kuma gaskiya ne ka je gida ka kalle ta ka ganta to daidai kai in ka rungumo abin da ya fi haka ba za ka yi bacci ba dan haka malam yace za a ciyar da mace gurgudun al'ada saboda fadin Allah ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf ku rayu da su bisa al'ada yana daga cikin mu'ashara kuma ciyarwa da tufatarwa da wurin zama sannan kuma gurgudun halin miji gurgudun halin miji wannan ka'ida ce ta shari'a duk wanda yayi kokari ya baza karfinsa ya kure damarsa wajen rukun iyalansa to san barka gurgudun wadata sa kenan samun sa kenan arzikin sa kenan shikenan an ci an koshi ko ba a koshi ba kuma iya samun kenan sau uku aka samu ko sau biyu kuma iya samun kenan in dai za a samu din a sa a bakin salati ba za a yi zaman yunwa ba ba za a zauna hannu rabbana ba babu mugunta ba cutarwa ke kin yadda cewa karfin sa ne haka samun sa ne haka ba mugunta ba keta shi kuma ya dage ya gama iya kokarin sa wajen ya ga cewa ya kyautata miki kenan haka iya damar da Allah ya bashi kenan to wannan ba za a hukunta shi ba liyum tukdu sa'atan min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda kuma yake da wadata to ya ciyar daga wadatar sa ba a san mawadacin miji mai koro mawadacin miji mai kammewa ya hana mata yansa walwala da ci da sha alhalin ya fi karfin su to irin wannan miji turda aniyarsa wayil zamu bil wajibi za a tilasta masa bil wajibi min zalika idha talabat za a tilasta masa da gurgudun wajibi min zalika na wancan abin da aka ambata ciyarwa tubatarwa gurin zama idan talabat idan har ka nema wato idan ya kai ga mata mijinta ya gaza wajen ciyar da ita sawa'un wadata ce ta sa haka ko kuma talauci ne sa haka mata dai ta koka mijinta ya gaza wajen daukan nauyin abincinta ko tufafinta ko kuma gurin kwananta to za a tilasta shi domin ciyar da mace wajibi ne wanda baya bukatar sharadi wajibi ne da ba sharadi a cikinsa ba zancen sai kana da shi ko ba ka da shi ba zancen sai kana da sai in ba ta da shi babu ciyar da mata ba al'akari da tana da shi ciyar da mata ba al'akari da kai ba ka da shi ciyar da mata ba sharadi wajibi ne mara sharadi abun nufi anan shine idan kwata-kwata ba ka da halin da za ka ciyar da ita ba ci ba sha ko ba ka da halin da za ka tufatar da ita ko ba ka da halin da za ka ba ta ɗakin kwana to za a gutsure aurenka da hukunci a kotu za a kashe auren murus ba zancan a ce la yukallifullahu nafsan illa ma ataha wannan ana magana ne akan ana samu amma ba dadi ana samu amma ba yawa ana samu amma ba sau uku a rana ba wannan shine la yukallifullahu nafsan illa ma ataha amma babu a baya cikin ayan nan shi babu kashe auren zarai ba za ka iya ciyar da ita ba shikenan kuma wani abin da zai ba ku mamaki ko ita tana da shi ko ita tana da shi tana da dukiya har zakka take ba shi ya kasa ciyar da ita sai dai ta ɗauka a dukiyarta ta ci ta sha ta kai ƙararsa daban da ya ba ta abinci shekara guda ita take ci da kanta sai kuma ya haka kallon wallahi ai babu yanayin rayuwar ne hakan take hakan take to yanzu ya za ka gyara ko za ka gyara yake ai ba na gyara bane al'amarin ba na gyara bane babu ne babu babu aka tabbatar da babu me kike bukata saki kike bayan an yi bincike an tabbatar da abun ba zai yiwu ba sai a sake ta baya ce ah to ba tana da shi ba ba tana ci ba ko tana da shi tana ci ciyar da ita wajibi ne akan ka in an rasa shi kuma ba ta yadda ba tana nema a wajenka kuma ba ka da shi ba za ka yi ba ba za ka iya ba za ka shawararka sai da in ta maka afuwa ta ma sadaka tana ciyar da kanta shikenan sai a hakkinta ne shi yasa nan malai yace idan talabat in ta nema in ba ta nema ba kayanta hakkinta ne shikenan sai ta zauna to da malam yace za a tilasta masa za a tilasta masa da wajibi idan ta nema to wannan ko me shi ne ko mara shi yazo yana yi wa matarsa bakin cikin ciyarwa baya ciyar da ita sai ta dauki magana ta kai shi zuwa ga kuliya akai bincike to za a tilasta shi da gwargwadon wajibi Allah ta'ala ya ce liyunfiq du sa'atin min sa'ati mai alwaci ya ciyar daga wadatar da yake da ita wato gurgudan wadatar sa gurgudan abincin gidansa sai ya zama ba zai iya ba kwata kwata ma baya yi ta zo tana nema a gaban majalisa to idan aka tashi tilasta shi za a tilasta shi da gurgudan wajibi karawa akan wajibi wannan insani an gane saboda shi mawadaci ne ba za a ɗauka daga wadatarsa a yi mata bajinta ba za a ɗauka daga wadatarsa gwargwadon wajibi shi ne karatu so ciyarwa da bajinta a wadatarsa wannan bisa raɗin kansa idan hukunci ne zai ɗauka daga dukiyarsa bisa nemanta to za a ɗauka ne gwargwadon wajibi in tufafi ne gwargwadon wajibi abin da zai rufe tsiraici idan abinci ne gwargwadon wajibi abin da zai kashe yunwa abincin mutanen garin idan gurin zama ne gwargwadon wajibi abin da zai rufe asiri a kwanta a yi bacci hankali kwance a tashi lafiya kuma shikenan an samu wannan ko da mawadaci ne shi za a ɗauka da ƙarfi amma abin da ya wuce haka na bajinta ba a ɗaukansa da ƙarfi jama'a ana gane ma to shine abin da malam yake nufi da gurgudun wajibi ya tabbata a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matar abinan Thabit ibn Qais ta kawo ƙararsa cewa baya bata ci baya bata sha matar Muawiya ta kawo ƙararsa baya ci baya bata ci baya bata sha kuma yana da dukiya zala salama sai ya ce ki ɗauka daga dukiyarsa abin da zai ishe ki da ƴaƴanki ba tare da ya sani ba ki ɗauki abin da zai ishe ki da ƴaƴanki kaga yana kokawa yana da shi ne amma baya bayarwa sai ce ku zima ya fiki wa waladaki bil ma'ruf. Ki dauki abin da zai ishe ki ke da ƴaƴanki, saboda ciyar da ita da ciyar da ƴaƴanta duk wajibi ne a kansa. Sai ce bil ma'ruf, bisa al'ada. Kaga bai masa hukuncin sama da al'ada ba, tare da yana da shi bai masa hukuncin sama da al'ada ba. Afwan, nayi kuskure da nace Muawiya, wannan hadisin bai ambaci wane ne ba, ambaci kawai mijinta. Mijinta marowaci ne, baya bada, baya bata abin da zai wadace ta na abinci. Abu Sufyan, inna Aba Sufyan rajulun shahihun, afwan, inna Aba Sufyan rajulun shahihun la yutini ma yakfini min an-nafaqa, ko la yutini min an-nafaqati ma yakfini. Lalle haka hadisi yake. Abu Sufyan, matar Abu Sufyan, mutum ne marowaci, baya bani abin da zai ishe ni da ni da ƴaƴana na abinci. Sai Annabi sallama yace, kudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, dauki abin da zai ishe ki ke da ƴaƴanki da su kyautatawa a bisa la'akari da al'ada. To wannan yana nuna mana cewa ko da mawadaci ne, idan a hukunci ne za a hukunta masa gwargwadon bukata, babajinta za a ɗauka. Shine abin da malam yake nufi da wayu zamu bil wajib min zalika idan talabat, za a tilasta masa gwargwadon wajibi idan ta nema. Wa fi hadith Jabir alladhi rawahu Muslim, ya zo cikin hadithin Jabir wanda Muslim ya rawaito shi, walahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, walahunna alaykum, su kuma mata suna da haƙƙi a kanku na rizquhunna, ciyar da su, wa kiswatuhunna, da tufatar da su, bil ma'ruf, bisa al'ada. Wannan hadisi da malam ya kawo asalinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasiyayi ga mazaje akan matayi, ittaqullaha fi nisa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ku ji tsoron Allah a cikin haƙƙoƙin mata, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, domin kun rike su, kun ɗauko su daga gidajensu ne da amanar Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kun samu halaccin, kun nemi halaccin farjojinsu da kalmar Allah. Wa inna lakum alayhinna an la yuti'a furushakum ahadan takrahuna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, kuna da haƙƙi a kansu, kada wani ya taɓa shimfiɗarku wanda kuka ki. To wa kake so ya taɓa shimfiɗarka da ko? Ma'ana dai kuna da haƙƙi a kansu na su kiyaye muku mutuncinsu, kuna ƙyamar duk wani wanda zai yi alaƙa da su irin ta jin daɗi, don haka su kiyaye muku wannan amana. Ku mazaje ne, kuna tafiya fatauci, kuna tafiya aiki, kuna tafiya sana'a, kuna tafiye-tafiye na wasu al'amura ko na addini ko na rayuwa, kuna tafiya jihadi da sauransu, su kuma kuna barinsu, to akwai amana tattare da su, su kiyaye muku wannan amana. Fa in fa'alna, Annabi sallallahu alaihi wasallam in sun aikata haka, sun yi ta'addanci, fadribuhunna darban ghayra mubarrihin, ku dake su duka wanda ba mai fasa jiki ba. Walahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. To shine anan sai malam ya dauko karshen hadisi. Walahunna alaykum, su kuma suna da haƙƙi akan ku na ciyar da su da tufatar da su, bil ma'ruf, bisa al'ada. To wannan dangane da mata kenan, ko mata ɗaya ce, ko mata biyu ne, ko mata uku, ko mata huɗu, wannan dangane da al'amarin mata kenan. Babu sassauci, za ka ciyar. Sassauci kenan idan aka ce maka gwargwadon al'ada, shi ne iya sassauci, amma ba a yafewa, sai dai idan ita ce da kanta ta yafe. Amma asalin haƙƙin wajibi ne, ba a ma tambayar ta ta yafe a hakki ne na wajibi ya kanta dai ita da kanta ba za ka ta yafe wa alal insani sannan wajibi ne akan mutum nafaqatu usulihi wa furu'ihi fuqara idza kana ghaniya wa kadhalika man yarithuhu bi fardin aw ta'sibin malan yace wa alal insani hakan nan wajibi ne akan mutum nafaqatu usulihi ciyar da iyayensa usul anan ana nufin iyaye mahaifinsa da mahaifiyarsa da kakansa da kakarsa iyayen iyayensa suna cikin usulinsa mun yi karatun gado da ku da ka usul da furu da kuka sani a karatun gado shine anan ya dawo wajibi ne akan duk mutum ya ciyar da iyayensa wa furu'ihi da kuma ƴaƴansa in an ce furu a karatun gado yana nufin ƴaƴa da ƴaƴan ƴaƴa ƴaƴanka da jikokinka ƴaƴan ƴaƴanka da tattaɓa kunninka ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴanka da me dinka kuma wa in safala ko da yayi ƙasa in dai ɗanka ne ya haifa ko jikanka ne ya haifa ko da taɓa kunninka ne ya haifa i ƙasa duk yanda yayi nisa in har za ku haɗu to wajibi ne ka ciyar da shi al-fuqara amma idan matalauta ne idza kana ghaniyan idan shi kuma ya kasance mawadaci shine sharadi da iyaye da iyayensu da ƴaƴa da ƴaƴansu ciyar da su yana wajaba idan sun zama matalauta kai kuma ka zama mawadaci sharadi bi kenan ko wayan sharuɗan babu su a mata yawwa ku gane wannan karatu babu shi a mata ba sharadin in ta kasance talaka ba sharadin in ka kasance mawadaci matakka za ka ci da ita babu ku rabu kawai an gane yaran amma mahaifinka da mahaifiyarka sharaɗin idan suna da bukata in suna da nasu suna da wadata za su iya ciyar da kansu to ci da su wajibi ne a kanka sannan idan suna da bukata ya zama kana da wadata za ka iya ciyar da su idan suna da bukatar sai ya zama kai kuma ba za ka iya ciyar da su ba za ka iya ɗaukar nauyinsu ba yanzu wannan abin da kake da shi iya na matarka ne ba zai kai iyayenka su samu ba to na matarka shi ne wajibi a kanka na iyayenka ba wajibi ne a kanka a sai an gane in ci gaba saboda abokina Professor Mansur Isa Yalwa ya taɓa yin wannan karatu wata rana mun je haɗe mun je gashuwa ya yi wannan karatun aka tsinke iya wajen aka riƙa yaɗa shi ni ma na sha kira ba shi ba yaya malam zai yi haka yaya malam zai fifita mata a kan iyaye kuma kuskuren fahimta ba yadda za a yi mutum da hankalinsa da wayansa ya fifita matarsa a kan iyayensa ba yadda za a yi haka amma wani lokacin abin da yake damunmu shine sai muna auna shari'a da hankali da haka yan bid'a suka bata suka zama damuwa saboda sai suna auna shari'a da hankali yanzu ka zo hadisai ma suke ta condemning dinsu yanzu hankali ya zama shine ma'auni na daidai wannan barna ce sosai haka ba magana ake tsakanin waye fi ba tsakanin mahaifiyarka da matarka ba wannan zancen ake magana ake akan ciyarwa ita matarka ba sharadi, ba sharadi dole ka ciyar da ita ko kana da shi ko baka da shi. In ba ka da shi ku taka nemo sai ka ciyar da ita. Ita kuma mahaifiyarka ya zam tana bukatar ka ciyar da ita, sannan ya zam kana da halin ciyar da ita. To yanzu da ka je ka samu abinci na mutum ɗaya, ga matarka tana bukata, ga mahaifiyarka tana bukata, a karatu wani abincin nawa yi, a hankali ba, wato kenan karatu ya zaba a hankali. Kenan shari'a ta zo da abin da ya zaba a hankali. Shari'a saɓanin ra'ayi, shari'a saɓanin ra'ayi, shari'a ba ta saɓa a hankali. So ga karatun a nan, in ka gane shi a nan, to duk yanda ka je a duniyar karatu haka za ka same shi, sai ƙarin bayani haka za ka same shi. To da ciyarwa da shayarwa da gurin zama da tufafi na matarka wajibi ne mara sharadi, na iyayenka wajibi ne mai sharadi. In akwai sharadin akwai shi, in babu sharadin babu shi, da sunan wajibi. Sai a yaƙuri, ba na raina nawa iyayen ba ne, din karatu shi ne zaman lafiyar kowa ko ba ka ba. Wani malami ya ce a mahaifiyar taka ina mijinta, ba shi aka ɗora ba. To shi ne mutum ya yi goko, ya yi goko kuma ya haɗa da wannan, sai ji wa iya su ƙoron ido, sai a mama ina ba ba taki takura mu, kima ba da mijinki ba. To kaga wannan kuma ba shi da biyayya. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وكذلك من يريكم هكذا وندا دغون وندا زي غاجي شي بفرض او تعصيب هو ده فرلي هو ده عتبي شي ما idan yana bukata kai kuma kana da wadata to wajibi ne ka ce da shi. Duk wani wanda za ka gaje shi ko da farali ko da ta'asibi ko da asibi, ko zai gaje ka ko da farali ko da asibi, to idan ya zama matalauci kai kuma ka zama mawadaci to wajibi ne. Kaga kenan wanda da gado a tsakaninku na farali kamar cikin umanka wanda kuka haɗa uwa ɗaya, za ka gaje shi da farali. To idan ya yi talauci cikin umanka ko ta yi talauci cikin umanka mace, kai kuma kana da hali, to wajibi ne ka ɗau nauyinsu ka ciyar da su. Hakan nan wanda za ka gaje shi da asibci, wannan ya haɗa da ɗan uwanka shakiki, ɗan uwanka li'abbi, ko ‘yar uwanka shakikiya, ko ‘yar uwanka li'abbiya, ko kuma babbanka, ko ɗan babbanka, waɗannan duka magada ne na asibci. Idan sun yi talauci kuma kana da wadata, wajibi ne ka ce da su. Ana wannan zumunci? In sun yi talauci kana da wadata, wajibi ne ka ce da su. Waɗanda tsakaninku akwai gado, kuma ko zai yi ai gadon ko ba zai yi ai gadon ba, alaƙar tana hukunta gado inda dalilin su zai yi. Da haka in sun yi talauci kai ka yi wadata, wajibi ne ka ce da su. Suna babin iyayenka, matsayinsu ɗaya da iyayenka a haƙƙin ciyarwa. akwai jan aiki kenan. Allah ka sa mu cika da imani. Zama hakuri daga wannan gabar abin da muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladansa. Abin da kai kuskure Allah ka gafarta mana ko sallallahu alaihi wa sallam wa sallim alaihi wa alihi wa sahbihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bihudah. Wannan yana cewa da fatan malam yayi sallar Juma'a da sauran ƴan uwa lafiya amin. Yace a yi wa makwabtan masallacin nan nasiha dangane da yadda yaran su suke wasa a masallaci yayin da aka shiga sallah suna doke-doke ko kowa da sauransu, kuma iyayen suna ji suna gani ba sa musu magana. Allah ya mai da kai gida lafiya. To al'amarin yara ku sai a hankali. Shi kuma yaro na kowa ne. Idan ka ce iyayensu ina ganin kamar ka tsananta, shi yaro na kowa ne. Sannan in an shiga sallah, iyayen su shiga sallah ya dace. Yaro idan ka ce masa za ka hana shi zuwa masallaci, to baka san kuma ina zai je. Zai iya ya tafi wajen da kuma ya fi muni, kuma zai iya yiwuwa daga korensa daga wannan masallacin ya masa sanadin da ba zai saba da masallaci ba. Sannan yaro idan ya zo masallaci, duk yanda ka yi ka ce ya yi shiru, shi bai san mai shiru ba. Za ka iya tsayar da shi a taho ma ka hana shi magana, sai ya faci ka shiga sallar ya san ba a magana, sai ya zare sai ya fice, sai ka ji ana abin da ake yi. Wannan al'amari idan ka ce mu yi nasiha a kansa a daina yin sa kwata-kwata, ni ban san sai na zama kullum ba, ko ba anguwan nan ne ka nema, ko ina ne wannan abu? ƴaƴanmu ne. Manzon Sallama yana zuwa da ƴaƴan masallaci, yakan ɗauki yaro ya saba a kafaɗa yana sallah, in yayi ruku'u ya tofe shi, in ya taso kuma ya ɗago. Mahaifa su ce manzo Allah bai saka ki mana haka da sallah ba, saboda tsabar son yaro da ƙaunar yaro kana mana sallah, kana tsujewa, kana ajiye yaro, kana ɗauko shi. Don an nuna mana cewa suna da buƙatar mu ja su a jiki. Shi yasa wani lokacin sai ka ga masu dabara sai su dinga rarraba su a cikin sahu, kar a basu su haɗu wuri ɗaya a sahu, a rarraba su. Kuma duk sanda kana sallah kake za ka mai da hankali a kan yara, sallar taka ba za ta yi kyau ba, saboda sai ka tare wannan abu sai ka sake jin wani ya muntsin wani, sai ka ji ya yi kyara, sai kuma duk wancan ba ya za mu yi. So na sha gaya muku cewa waɗansu abubuwa kai ne za ka ga cewa ba daidai ba ne, sai ka nemi ni kuma na yi nasiha a kai, ni ba lallai na fahimci hakan ɗin ba. So irin wannan al'amarin lauri ne da za ka iya cewa ba yadda muka iya da shi, mu ma duk mun yi muka girma muka daina, su ma za su girma su daina. A nan ɗin nan akwai waɗanda ƴan anguwan nan, a nan ɗin nan akwai waɗanda sun yi a masallacin nan, yanzu kuma sun shiga taitaye su. Da haka da haka ne mu muke haifar su. So ka yi haƙuri da ni da kai ne za mu haɗu mai control ɗin abu. In muka ce iyayen su kula da su, wanda ya zo da yaro masallaci kenan kada shi kar shiga sallah, idan ya ci waɗansa faɗa, ko kuma yana cikin sallah tunda ɗansa ne ya zama shi ne yake da haƙƙin yi masa magana. Idan muka haka masa adalci ba, duk wanda yake kusa da shi da yaro, ko wanda ya shigo kafin ya shiga sallah ya ga abin sai ya tare sai ya hana, ba za a bari a yi ta yi ba. Amma idan akwai damar hanawa sai a hana, amma ba za a biye su kuma sallah ta yin kirki ba. Duk wanda ya iya rayuwa da yaro kuma fitinar yara ba za ta hana shi yin sallah ba, sai dai in baka saba rayuwa da yaro ba. Akwai wanda baya son yaro kusa da shi, akwai wanda baya iya jiran fitina sai dinga jin ɓacin rai yara suna fitina. To irin wannan shi ne zuciya sai ta damuwa, sai ya kasa samun nutsuwa. amma akwai wanda a wajen mata sukan ce ko a kwalar sa bare a kan kwalar sa
sun ma suna yi
to da su wannan marhalar wannan stage din na rayuwa dole ne su haka dole ne su haka shi sa in ka ga yaro ya karya ma hannun kujera ya faza maka TV ya karya maka ɗariyar radio ya tsinka maka igiyar agogo ya fasa maka waya baka bashi nasa ba kuma dole ne zai ba yanda za a yaro a daidai wannan lokacin ka ce waye nutsi ne da ka nutsu yayi haka sai yi ba wallahi ba zai yi ba to shi yasa ko gida za ka yi ka dan yi ki da dan fadi to da za su yi kwallo za su yi guje-guje za su yi gudun kara za su gara taya babu yanda ka iya kuma za a hau window za a tumo malam mu ma mun yi yar bishiyar ka da kai bata gama kwari ba haka za ka zo ka samu yana lilo a kai ka fatattace shi in ka fatattace shi sai ka je ka samu ya kama bagalar window uwar yana lilo a kai ko ya kama kofa yana lilo a kai lokacin ne haka lokacin yake shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya tare da mu wanda baya tausayin karamin mu da baya ganin girman babban mu kuma shi yaro in ka saba masa tsawa da kora da hantara wasan ka dai kuma karshe in kai garaje sai ya maida kai mahukuci dan yana ganin ka zai shiru ya kuɗe yana kallon ka sai ya tabbatar da cewa ka juya baya ko ka shiga sallar tunda ba a magana sai abin da baka san ya fasa maka balo tal mai ruga da gudu kaga ya mai da kai mahukuci ranka ya tabbaci kawai ku tafa ka shafa kansa shi wani ba a yi ka gane ko kun gane ba a yi nan masallaci ne ba a magana ba a faɗa a masallaci ba a kaza a ko ina ma ba a yi shiru ake ana ban kowa haka yake ba kai kokarin haka har ya dade amma tsawa faɗa ɓacin rai ba za ku shirya ba dan za su yi ba za su faɗa ba to mu yi haƙuri mu gyara kayanka ba sauke mu raba ba ne Allah ya saka da alkhairi yace shin littafi mai suna Manhajus Salikin da littafi mai suna Manhajul Muslim da Manhajus Salikin ɗaya ne a ɗaya ne shi Manhajul Muslim littafi ne wallafar Sheikh Abubakar Jalil Al-Jazairi shi ma na fi kuhuri shi ma dai yadda wannan yake magana kan tsarki, sallah, zakka, azumi, aure, saye da sayarwa shi ma haka shi kuma wannan da muke karantawa na Abdulrahman Al-Sa'idi tsakaninsu kuma da tazara mai nisa shi ma domin shi malam Abubakar Jalil Al-Jazairi dan wannan zamani ne mai daɗe da rasuwa ba amma Abdulrahman Al-Sa'idi ya daɗe da rasuwa don haka littattafan fiqh ne dukkan su amma kuma kowanne da irin tsarin sa na malam Al-Jazairi min hadil muslim ana danganta shi ma da malikiya littafi ne da yantami ila al-madhhab al-maliki yana karkata zuwa madhhabar malikiya saboda mawallafin sa dan malikiya ne kuma yana rinjayar da mafi shaharar fahimta ta malikiya amma littafin Manhajus Salikin shi kuma ana danganta shi zuwa ga Hanbaliya ne saboda mawallafin sa dan mazhabar Hanbaliya ne kuma shi ma galibi ya turin ja yadda mashhuri a mazhabar Hanbaliya to suna da ummatin littafin Allahu ta'ala Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa rahina fi man afayt wa qina wa qif anna sharra ma qadayt إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت فكرك اللهم ونتوب إليك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك